بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدهدوا أولا مسلاتينا لج محمد الدمي في جهر ويدوري هذا في جهر برناء غريم يدوري أيو شاء شرنا تقص قوتر رمضان شاء تقص أقول شاء تقص قوتر رمضان هجرة مزوس صلى الله عليه وآله وسلم تبو ليلة اليوم إلى عشرون تقص هذا ترفع يوم عشرين ترى أو أتن ترى هو ميلادية تدوبيو تبوكو kafin mu fara karatu akwai sanarwa dangane da taimakon da aka yi shela a kawo dangane da waɗanda suke musulmi wasu zaman kasu an samu su bayan Allah su biyu sun ba da za su gudu mawa Allah ta kawo su sai akwai malam bashir NMPC clinic wanda ya ba da naira 1,500 sai kuma malam jafiri da ya ba da naira 33,000 nawa ne nan 2,000 ko yawa 2,000 wanda ya kama kenan da bada kuɗin da suka zo hannu yanzu 67,000 Allah ya saka wa waɗannan da alkhairi. Sannan kuma da wasu tambayoyi da za mu amsa su a gurguje. Tambaya ta farko tana cewa ke farilla ce mutum ya karanta Fatiha yayin da yake sallah, bayan haka zai iya farilla ce ga mutum ya karanta Fatiha yayin da yake sallah, yace bayan haka zai iya karanta ta a matsayin sunna, wato mutum ya karanta Fatiha sau biyu a cikin raka'a ɗaya, shin ya halatta ya haka zai halatta ba? Ba haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba, ko dai ka karanta Fatiha da sura ko ka takaita akan Fatiha din wannan ya halatta, amma ba ka karanta Fatiha a matsayin farilla ka kai karanta Fatiha a matsayin sunna ba. Da mutum zai maimaita Fatiha sau biyu a cikin sallar sa, wannan babu tsabi da mantuwa, wannan babu komai. Amma da gangan ce bara ya karanta ta a matsayin farilla sannan a matsayin sunna, wannan ya saba wa sunna. Sannan kuma wannan ta ce mutacce ko ya ce mutacce ta yi niyyar zuwa umara a goma na ƙarshen Ramadan, amma tana ganin cewa jinin haila zai iya zuwa mata a cikin waɗannan kwanakin, to za ta iya shan magani domin jinkirta zuwan jinin ya halatta ta sha, babu komai. Sannan wannan shi kuma abin da yake cewa ban sani ba, tambaya ce ko ƙalubale ne, don yana cewa da larabciyar mutu kuma larabcin da na dai gane. Yace Imam an-Nawawi da Imam da Ibn Hajar al-Asqalani da ainun ajr mutaba da Hamza al-Asqalani yace suna kan aqidar al-Asha'iri ba ta al-Asha'iri al-Ash'ariyya ba, ko kace al-aqidatu Abi al-Hasan al-Ash'ari, sai yace to me yasa kake karanta littafan? Ina karanta littafan waɗannan malamai kuma ina girmama su, ina karanta littafan Imam an-Nawawi, ina karanta littafan Ibn Hajar al-Asqalani, ina karanta littafan Ibn Qadi Iyad, ina su Abu Bakar Ibn al-Arabi, sai ba ma su ba har ma irin su Abu Hamid al-Ghazali, wanda shi ba ma ash'ariyancin ba ma har sufanci ya shiga, su ina karanta littafan su. Mu tafiya mu tafiya ce ta adalci, wala tabqa sunnata ashiya, Allah bai yarda ka tauye wa mutane haƙƙi. Waɗannan malamai ne bijiman malamai da aka yi a duniya, Imam An-Nawawi malami ne da tafaran malami da yayin shahara a duniyar wallafe-wallafe a addinin musulunci. Gashi dai bai yi shekaru da yawa a duniya ba, amma rubuce-rubucen da yayi masu shekaru ninkin ba ninkin nashi ba za su basu yi shi ba. Garin da ya bai wuce shekara 40 da wani abu ba a duniya, amma yana da wagagen littattafai, yana da littafin Al-Majmu', yana da littafin Rawdatul Talibi, yana da littafin Tahdhibul Asma'i wal Athar, littafin Tahdhibul Asma'i wal Lughat jalladi hudu, yana da littafin sharh abinnan Al-Minhaj bi sharh sahih Muslim ibn al-Hajj, yana da wajen mujalladai goma sha sharh sahih Muslim, banda ƙananan littafai da yawa wanda da sunan mun san su, irin su Al-Azkar, irin su Riyadus Salihin, duk littattafai ne na sunna na ƙwarai waɗanda duniyar musulmi suke amfana. Kasancewar ya ɗauki wani abu na ash'ariyanci, don shi kansa ash'ariyanci ai hawa-hawa ne, ba za ka daidaita abinda Nawawi yake kansa na ash'ariyanci ba da abinda Ibn al-Khatib Fakhrur Razi yake kai, ba za ka daidaita su ba ko kaɗan. Waɗancan a'imma ne a cikin ash'ariyanci, wannan kuma abu ne da ya zo ya tashi ya samu ana yi a garinsu, kamar yadda almajirinsa Ibn Rushayd al-Affaq almajirinsa ne, amma shi ta kowane babi yana bin tafarkin sunna ne, ya rubuta littafi a kan tarjamar malaminsa Nawawi. Yake cewa malaminmu yana nufin Nawawi ke, duk da cewa ga shi ilimin da Allah ya bashi, amma yana da wani abu na ash'ariyanci, yake kuma a wannan sai a yi masa uzuri saboda irin ilimin da ya karanta kenan a lokaci, ce kuma abinda ka karanta kai aiki da shi ba a kama ka kai, a ce kai aiki da jahilci shi ne laifi, amma ya yi ilimi ya kuma aiki da iliminsa shi ne kawai abinda ya faru. Saɓanin almajirinsa Ibn Rashid al-Affaq, yayin da shi ya zo ya samu wasu malaman da suke canta farkin sunna, ya fahimci sunna, sai ya dawo ya ci gaba da girmama malaminsa, sannan kuma ya kama hanyar sunna. Haka ake so, ba wai dan malaminka yana kan kuskure ba kuma ka ce za ka bi shi, ko da za ka ci gaba da girmama shi kamar kuskuren ne, kada ka riƙe kuskuren. Waɗannan malamai sun yi wa musulunci aiki, don haka muna karanta littafansu, kuma littafansu sunna da ita ce tafirin jayi a kan wani abin da za ka kama su na kuskure. Saɓanin wanda gaba ɗaya shi rayuwar tashi ya cika ta da kurakurai, an wuce batun kuskure ma ana an shiga cikin batun shirka, ba za ka samu inda Imam An-Nawawi ya ƙarfafa shirka ba, ko ya ƙarfafa wa'da da wudu, ko ya ƙarfafa hululi ko ijtihad wanda muke ta magana a kai, ba za ka samu ba. Mutane ne waɗanda suna da ƙarfin zuciya, kuma duk abin da suke iya fahimta suke yi, babu abin da Ibn Hajar ka ce da shi ash'ari haka, ka saki baki haka ka ce masa ash'ari ba ka yi masa adalci ba, kuma akwai karancin karanta littafansa ga duk wanda zai faɗa haka. Wanda duk zai karanta littafinsa Fathul Bari zai ga gurare da dama da yake yi wa sha'irar rabi, ya sa har wani daga cikin marubuta ya rubuta littafinsa Manhaj Ibn Hajar fi Tawdih al-Aqida, to manhajinsa wajen bayanin aqida ta musulunci, ya rubuta shi wajen shafi 1000, ba na ji shi wani tambaya ya taɓa jin littafin ko ya gan shi. Ta a ciki ya bi littattafansa inda ya fita da cewa Ibn Hajar ba za ka ce da shi ba ash'ari ba ne cikin su, sau tari zai kawo tawilansu da suke yi su ya yi rabi a kan a cikin Fathul Bari ma kawai ya isa ta gawa, saboda ka kiran shi ba ash'ari haka kai tsaye haka akwai rashin adalci, ko kuma mu ce alal aqalla akwai rashin sani, haka aka gaya maka kai kuma kake ta maimaita abinda aka gaya maka kamar a kuka turu wanda ya ji shi yake maimaita. A sannan kuma wanda yana tambaya yake cewa da Allah yake cewa sun fi Ibrahim wa Musa, waɗanne ne mai sunan waɗannan da suke ban Allah bai faɗi sunansu ba, to a yi takaddun da aka ba annabi Ibrahim da Musa, kai ma sai ka faɗi haka, ba lalle sai ka san sunan ba, ban san me zai tsare ka ba in ka san sunan, kuma ba za ka rabu da shi ka jajirce da sunan, ka jajirce sunan. An dai shafe aiki da waɗannan takaddun, kuma ko da ba a shafe aiki da su ba dai yanzu Al-Qur'ani shi ne a gabanka, shi aka umarce ka kai aiki da shi, don haka babu wacce ka san sunan mai sunan littattafan da Allah ya ba wa annabi Ibrahim, Allah dai kiran shi haka ya yi suhufu Ibrahim, don haka kai ma ka kira wasu da wannan sunan da Allah ya kira wasu. wannan shine tambayoyin da zamu alƙa su cikin ci gaba da inda muka tsaya zamu tashi akan aya ta 45.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء
Allah madaukakin sarki yace wa yawma yahsuruhum ranar da Allah zai tara a filin mahshar ranar gobe kiyama ka allam yalbasu illa sa'atan min an-nahar sai su ga suna kama kai ta ce ba su zauna a cikin kaburburan su ba ko ba su zauna a duniya ba illa sa'atan min an-nahar sai wani dan lokaci na daga yini yata'arafuna bainakum suna kokarin sanin junan su Allah ce tattasira allazina kadzabu bi liqa'illah wadanda suka karyata haduwa da ubangiji sun yi hasara wa ma kanu muhtadina kuma ba su kasance shi da ruwa Allah yana magana akan wadanda suke jayayya da rigima da gaddama a kan alqur'ani a kan annabi sallallahu alaihi wasallam suke jayayya akan manzancin sa akan gaskiyar wahayi Allah madaukakin sarki ke cewa su gama jayayyar ta duniya dai dan lokaci ne kankani za su ga abinda suka yi asara ba kankani ba rayuwar da suka yi suke ganin rayuwa ce da za ta dore ko rayuwa ce wacce ya kamata a fifita ta akan lahira za su gane kuran ranar da Allah madaukakin sarki zai tara ranar da zai tashe su daga kaburburan su ka an lam yalbasu ka an nan mukhaffafa ce min mutaqqala ai ka annahum lam yalbasu ka annahum kai ka ce su lam yalbasu illa ta'atan min an-nahar ba su zauna a cikin kabarin su ba ko kuma ma duniyar gaba daya ba su zauna a cikin duniyar ba illa ta'atan min an-nahar sai dan wani lokaci kan kani da yini dan lokaci kan kani haka za su gani Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan irin abinda za su fuskanta ko kuma za su gani yayin da suka tashi daga kabari ayoyi daban-daban ko inda Allah madaukakin sarki yake cewa ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar kan karshen suratul ahqaf ka annahum kai ka ce su ranar da za su ga abinda aka yi musu alkawari na za a tashe su a yi musu hisabi wanda duk ya daidai bai shiga wuta a ranar nan za su ga kamar ba su zauna ba sai dan wani lokacin kani na yini haka nan karshen suratul naziat Allah yana cewa ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha kai ka ce ranar da za su ga alkiyama din ta tsaya sai su ga kamar ba su zauna a duniya ba illa ashiyatan sai dan bare ci aw duhaha ko kuma yalwasi abin nan wala hatta safiyarta to ba su zauna ba sai ko safi ko yamma iya abinda suka zauna kila a duniya haka nan a can karshen suratul ruh Allah yake cewa wa mataqumu sa'a yuqsimu almujrimuna ma labithu ghayra sa'a kadhalika kanu ranar da alkiyama za ta tsaya masu manyan laifi za su rika rantsuwa ko wallahi ba su rayu a duniya ba sai dan lokaci dan kadan Allah ce kazalika haka nan kamar yau yadda idan su ya rufe suka kasa gane gaskiyar rayuwar da suka yi a kabari mai tsawo kafin a tashe su haka a duniya ma aka dinga karkatar da su zuwa ƙarya haka a nan ma suka karkace suka kasa gane hakikalin al'amari Allah ya nuna mana cewa kafirai za su yi ta jayayya a tsakanin za su yi ta saɓani a tsakanin bayan sun tashi daga cikin kabari kwana nawa suka yi a kwance ko kuma ma a duniyar gaba ɗaya kwana nawa suka yi wasu su ce lam yalbasu illa sa'atan min an-nahar wasu kuma su ce kwana goma suka yi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake gaya mana qalu kam labistum fil ardi adad as-sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawmin aw ba'da yawmin fas'al al-'adi sai ranar da Allah zai tashe su ce da su kam labistum fil ardi adad as-sinin shekara nawa kuke a duniya kafin a tashe su sai ce ai yini ɗaya suka yi ko ma rabin yini sun kasa tantance tsawon lokacin da suka yi ƙarshe ma su ce a tambayi malaman lissafi ina malaman lissafi sai su faɗa a tambayi mala'ikun da suke lissafa abubuwa ko ba za mu iya bayani ba wasu kuma su ce kwana goma suka yi ya takhafatuna bainahum illa bithum illa ashara Allah ce nahnu a'lamu bima yaquluna iz yaqulu amsaluhum tariqatan illa bithum illa yawma wannan ayat ita take nuna sabani suke a jakan kano wannan ya fadi yace ashiyatan aw duhaha wannan yace sa'atan min an-nahar wannan yace asharata ayyam wani kuma yace shi rana ɗaya ma akai yini dai kawai akai Allah ce ya takhafatu da bainahum suna koyar maganganu a tsakan kano illa bithum illa ashara ya ce ai kwana goma kawai muka yi Allah ya ce mu muka san mu ne mafi sani da abin da suke faɗa a yayin da wanda ya ɗanfi su hankali daga ciki sai ce illa bithum illa yawma ai kwana goma kacal kuka yi wannan yana nuna rudewa da ɗimaucewa saboda duk ya ɗimauce to zai dinga faɗar maganganu waɗanda suke ba su da kai ba su da kai wannan yana nuna halin da suka samu kansu hali ne da ba su taɓa tsammanin za su samu kansu a ciki ba to ji'atan alkiyama ta zo musu aka tashi suka gan su ga sunan yanzu za su fuskanci hisabi don haka sai suka rufe wanda ya faɗi wannan wanda ya faɗi wannan Allah ya ce illa sa'atan minan nahari din nan malamai sun ce wasfun ne ghairu muradin minhu at-taqyid ba wai ana nufin yinin kawai suke nufi a nan ba domin ana nufin lokaci kankani din nan babu bambanci tsakankanin ya kasance da daddare ko kuma da rana illa iyaka kawai an faɗi annahar a wannan aya da aya da take cikin suratul ahqaf domin shi ne yawanci mutane suka faɗa a yayin da suke so su yi bayanin lokaci saboda haka kharaja makharaja al-ghalib an kawo batun nahar anan saboda yawanci abin da yake zuwa a kwakwalen mutane lokacin da suke son su yi bayanin lokaci ba dare suke faɗa ba yini suke faɗa shi yasa aka ambaci annahar anan amma abin da ake nufi dan lokaci kankani ya ta'arafu da bainahum suna neman sanin junansu ya iya zama shi ma hal ne kamar yadda jumlar ka allam yadda su take hal ay hala kaunihim muta'arifi da bainahum sun fito wanda yana kai kuma daga ina kai kuma waye wasu saboda daɗewa sun manta juna a wannan lokacin kowa yake so ya san waye wannan dangantakar ta ɓace musu sanayyar ta ɓace musu ko kuma ya ta'arafu da bainahum ya zama na yana da ta'alluki da fadarsa wa yawma yahsuru wato ranar da Allah zai tashe su sai su ga ka allam yalbasu illa sa'atan min an-nahar yata'arafuna bainahum zama sa'atan min an-nahar yata'arafuna bainahum kamar ka ce zaman da suka yi a duniya kamar zama ne na a fahimci juna a san juna a yi bayanin juna kamar wani ɗan zama ne wanda a lokacin aka yi shi ɗan kankani ne kai ya sunanta ni suna na wani daga ina kake ni daga guri kaza nake kai kuma daga ina kake ni daga guri kaza nake aka gama wannan ɗan sanayyar juna da aka wani haka ba dogon zama ba ne haka duniyar gaba ɗaya Allah ya sifanta ta sa'atan min an-nahar yata'arafuna bainahum lokacin da za ta alkiyama za ta tashi haka za a ga duniya kamar wani ɗan zama ne don mu san juna a yi sanayya kowa ya faɗi sunan shi da adireshin sa a waje shi idan haka duniya take me ya kawo rikici me ya kawo tashe-tashen hankali tsakankanin ɗaiɗaikun mutane tsakankanin al'umma da al'umma tsakankanin ƙasa da ƙasa idan ba ta wuce abinda kawai sanayya ce a juna kawai za a yi sannan haɗu ba dan menene za a dinga faɗa bata samu wannan kimar ba bata samu wannan darajar ba da har mutum zai yi faɗa da ɗan uwansa mutum akan duniya ba ta da wannan kimar bata samu kimar da har wata al'umma za ta yi faɗa da wata al'umma wata ƙabila za ta yi faɗa da wata ƙabila akan duniya ba, wata samu wata kima da har wata kasa za ta rika wata kasa, za ta dinga fada da wata kasa akan duniya ba. Gaba daya zaman duniya din ka annahu liqa'u ta'aruf, kamar mun zauna ne dan mu san juna kawai, amma ba tsawon zai yi ba. Ranar da alkiyama za ta tsaya, a ranar ne za mu ga tsawon rayuwa, nan ne za mu san cewa wannan zama zama ne wanda yake dan kankani a jere. Allah maɗaukakin sarki yana nuna ya ta'arafu da bainahu, iyaye za su san ƴaƴansu, ƴaƴa za su san iyayensu a wannan lokacin da za a tashi. Wato kamar saboda zaman an manta juna, to baya ga ɗan sai ka gane shi, sai ya tambayi wannan waye ke, ya faɗa masa sunan shi da nasabarsa, shi ma kuma ya gane cewa ubansa ne. Allah maɗaukakin sarki ya nuna wannan sanayya ba za su yi tasiri ba a wasu ayoyi daban. Allah maɗaukakin sarki ke cewa wala yasalu hamimun hamima, aboki na ƙud in alkiyama ta tashi ba zai juya yana tambayar abokinsa na ƙud ba, tambayar da za ta amfane shi, tambayar da zai nemi agajinsa ko taimakonsa, ko ya ce in taimaka maka, ba za a samu wannan ba. Allah ya ce fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yata'alu, idan akai musa a cikin kafo a ranar babu batun nasaba, babu batun wane dan wane ne, wane mahaifin wane ne, wance matar wane ne, wane mijin wance ne, babu wannan. Wala yata'aluna, a ranar babu batun a tsaya ana neman agaji ko taimakon juna, kowa ta kansa yake yi. Amma a wani wurin Allah ya nuna mana za a tambayi juna, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'd sai ta sa'alu, dan kuma Allah ya ce la yas'alu hamimun hamima, Allah ya ce bala'an saba bainahum wala yata'alu. Shi ne malamai suka ce wannan inda Allah ya tabbatar da tambayar juna a tsakankanin mutane, a tsakankanin mutane in sun tashi, da inda Allah ya kore gurare ne daban-daban. Allah maɗaukakin sarki ko dai ya kore tambayar juna bayan Musa da farko, saboda kowa zai tashi daga kabari, za a tashi a firgice a lokacin, babu wanda zai juya yana tambayar dan uwansa ina kake kai, wane ne, ina za ka, babu wanda zai yi wannan tambayar. Sai bayan Musa ta biyu, to a lokacin ne za a tambayi juna. Sannan wasu malamai suka ce an kore tambaya ne lokacin da mutane suka tuma, bayan an yi Musa sun tuma, babu magana kuma wani ya tambayi wani. Sannan lokacin da za a shiga hisabi, kowa ana binciken kayansa, ba wanda yake ta dan uwansa, haka nan lokacin da ake tsallake sirabi, a wannan lokacin ma ba mai tambaya dan uwansa. Inda ake yin tambaya gurin da ba waɗannan gurare ba, to a lokacin ake nan samun numfasawa har a tambayi juna. Wasu kuma malamai suka ce a tambayar da Alkur'ani ya kore ita ce tambaya ta afuwa, ka nemi wane ya baka afuwa ko ya baka rangwame ko ya amfane ka, a lokacin babu wani wanda zai amfana wawo dan uwansa wani abu. Yawma yasirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idhin sha'nun yughni, ranar da dan uwa zai gushe wa zai tsere wa dan uwansa, ya guje wa dan uwansa, ya guje wa babansa, ya guje wa babarsa, ya guje wa matarsa, ya guje wa ƴaƴansa, kowa a ran nan al'amarin da yake gabansa ya ishe shi. Wasu malamai suka ce wannan shi ne abin da ake korewa, irin wannan tambayar, tambayar ka samu wani tallafi ko taimako daga dan uwanka. Allah ya ce qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'i Allah, lalle waɗanda suka ƙaryata haɗuwa da Ubangijin a ranar nan sun yi hasara, wanda suka ƙaryata da suka ƙaryata Allah, suka ƙaryata manzansa, suka ƙaryata ranar lahira, a wannan rana sun yi asara, ba ƙanƙanuwar asara ba, domin za su yi asarar rayuwarsu ce gaba ɗaya, za su yi asarar kawukansu, za su yi asarar iyalansu. Allah maɗaukakin sarki ya fito da dalilin da zai sa su yi wannan asarar ƙarara, ya ce qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'i Allah, ƙaryatawa da suka yi da haɗuwa da Ubangijin ya jawo musu asara, shi yasa suka yi hasara kamar yadda a wasu gurare Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana wasu dalilai daban wanda za su sa mutane su yi asara ranar gobe kiyama. Allah maɗaukakin sarki yana cewa farka sirran ladina kazzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزل. الله يجي ودن السكرية أدورت لأبيج سميها سارة حرصي لوك جند القيامة بات دوموس بغتة فجاءة بات على دسن كنطبة تسفن جي ويا ندام المسيا كي تمنى kan abinda muka bari ya wuce mu muka yi sakaci a duniya alama farratna fi akan sakacin da muka yi a duniya a ranar nan za su zo suna dauke da niki nikin laifukan su a bayan su ala sa a bayan su tir da abinda suke dabo abinda suke dabo din nan yayi muni. Allah madaukakin sarki a wata aya yake cewa allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. وادى سكي ورولا كورا الله ما ينقلنا سكي كذي ابن الله يؤمرني ان تادر لزمنك سكي برناء دولا كتا الله يشي وادى النسوني ما فيها سرارة من جوبتك يا مان الله يفهي وسدلي لن زي سامتا نسيها سرارة من جوبتك يا مان نقض اهل الله بعد الميثاق bayan da lokacin muna tsatsan adam kowa ya dauki alkawari zai bauta wa Allah kowa ya dauki alkawari zai tsayar da tauhidi bayan mutum ya zo duniya kuma sai warware wannan alkawari ya keta abinda Allah maɗaukakin sarki ya ce a zartar a sadar na zumunci sannan kuma ya dora barna a doron kasa wannan babu shakka dalilai ne da suke sa mutum ya samu kansa cikin hasara a ranar gobe kiyama. Allah sarki Allah maɗaukakin sarki yake cewa alladheena aataynahum alkitaaba yatluunahu haqqa tilawatihi ulaa'ika yu'minuuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaa'ika humul khaasiruun. Waɗanda suke bin alqur'aani sau da kafa suna karanta shi karatu na fahimta karatu na aiki da shi shine tilawatu haqqa tilawatihi karanta shi yadda ya kamata a karanta shi ulaa'ika yu'minuuna bihi waɗanda suke yadda da alqur'aani. Allah ya ce wa man yakfur bihi wanda ya kafircewa alqur'ani fa ulaika humul khasiruna waɗannan su ne hasaratu wanda duk ya karyata alqur'ani ko ya watsar da alqur'ani ko yake aiki da koyarwar alqur'ani wannan shi ne hasara ranar gobe kiyama. Allah kareem ayoyi da dama sun zo sun yi bayani irin waɗannan dalilai da za su sa mutum ya ɗauka cikin hasara babu wanda zai kubuta daga wannan hasara sai mutumin da ya haɗa abubuwa hudu ya haɗa imani na farko ce aiki na kwarai na biyu ce wasici da juna bisa gaskiya da wasici da juna bisa gaskiya waɗannan abubuwa guda hudu su ne za su tserar da mutum daga hasara da gobe kiyama su ne abin da suratul asr ta ce wal asr inna al insana lafi khusr jinsin dan adam kowane irin dan adam yana cikin hasara da gobe kiyama sai Allah ya togaciya na waɗanda ba za su samu kansu cikin wannan asara ba su ne waɗanda su haɗa abubuwa guda illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Waɗanda suka zo da waɗannan abubuwa guda hudu su ne za su fita da ranar gobe kiyama. Allah ya sa muna cikin a wannan aya Allah ya shafi abinda za a yi asara yace khasira amma bai kawo maƙulin khasira din ba sun yi hasara da suka yi wasu ayoyin Allah ya faɗa kuma a cikin suratul a'raf Allah ya nuna sun yi hasarar kawukan Allah ya ce wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun. Waɗanda ma'aunan su na lada suka yi saka yau suka ƙi yin nawira da gobe kiyama waɗannan su ne suka yi hasarar kawukan su sun suka yi hasarar kawunan su saboda abin da suka kasance suna yin na zalunci saboda abinda suka kasance suna kafircewa ayoyi. Haka nan a cikin suratul mu'minuna wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Waɗanda ma'aunansu na lada suka yi ta kai yau Allah ce waɗannan su ne suka yi hasarar kawunan a wani gurin Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa bayan kawunan nasu ma za su yi hasarar iyalansu za su rasa iyalansu dan iyalansu sun bi su cikin aikin barna kowa zai shiga wuta kowa zai shiga hukuma ta Ubangiji kowa Allah maɗaukakin sarki zai sa shi a gurin da ba zai tuna ɗan uwansa idan iyalansu sun yi aikin ƙwarai su sai su tafi aljanna su kuma sai su tafi wuta Allah ya ce qul innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyama ala dhalika huwa al-khusranul mubin Allah ya ce hasarar rura na gobe kiyama su ne waɗanda suka yi hasarar kawukansu suka yi hasarar iyalansu ranar gobe kiyama Allah ya ce ku saurara wannan ta ita ce hasara ta hakika ba wai hasara ta duniya ba ka yi hasarar kasuwancinka samu tasgaro a cikin kasuwancinka ko matsala wannan ba ita ce hasara ta hakika ba ba ita ce mabayyaniyar hasara hasarar da za mutum zai rana gobe kiyama ita ce hasara mabayyaniya cikin suratul sura Allah maɗaukakin sarki yana cewa qala alladhina amanu innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyama ala innal zalimina fi adhabin muqim lalle gobe za su kira da gobe kiyama lalle waɗanda suke hasarar ne su ne wanda suka yi hasarar kawukan suka yi hasarar ahalinsu iyalansu da dangin su ranar gobe kiyama lalle azzalimai suna cikin wata azaba ta dindindin a wani gurin ma Allah maɗaukakin sarki ya nuna asarar za ta kunshi duniya da lahira ne gaba wa minan nasi man ya'budu Allah ala haqq فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه التي خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين الله يجزي daga cikin mutane akwai wanda yake bauta wa Allah amma akan gaba in asabahu khairun itma'anna in yaji alkhair yaji da dadi a tafiyar sai ya rufe a ci gaba da yi da ya samu kuma wata yar jarraba wata fitina ta same shi irin wacce take samun mumini a kowane lokaci in kalaba ala wuce sai kaga ya juye sai ya tashi ka gamu da shi kuna farfarar da dan uwa ne sai kaga ya mutu ke maka lafiya sai nuna baya so ma a ganku tare kada a ce har yau kuna tare abinda yake samu shi ci gaba da samu shi in kalaba ala wuce Allah ya ce khasirat dunya wal akhirah wallahi tara dunya da lahira gaba Allah ya ce zalika huwa al-khusran al-mubin wannan ita ce hasara mabayyaniya don haka mumini har kullum abinda yake hangowa a rayuwarsa wannan ita ce hasara ba hasara da za ta same shi a duniya ba duniyar ɗan kwanaki ne kaɗan ranar da za a tashi ranar gobe kiyama mutane za su ga abinda suka zauna nan duniya ɗan zama ne ƙanƙani ba daɗewa a kai ba Allah ya tsare khasira alladhina kazzabu bi liqa'i Allahi wa ma kanu muhtadina sannan kuma ba su kasance masu shiriyuwa ba Allah ya kore musu shiriyuwa domin a nan duniya idan ka fada cikin kuskure sannan ka farfado ka gano kuskure da kake yi Allah ya soka da alheri sai ka fadaka a shi abun nan haka zai jawo mu to na daina wannan a duniya kenan amma a lahira babu batun shiriyuwa shi yasa Allah ya ce wa ma kanu muhtadin ba su kasance waɗanda za su shiryu ba babu kuma magana a koma baya saboda sun ƙaryata ranar alkiyama din suna ganin ba yadda za a tashi mutum bayan ya mutu ya rarrafe ya zama kasa ya zama kasusuwa ya kuluna a iza kunna izaman nasira ya kuluna a inna lamarduduna fil hasara أإذا كنا إذا نخر قالوا تلك إذا الكرة الخاسرة في ذا أداو دمو دنيا ذا أتاك داو دمو دنيا ذا أتاك داو دمو رايوة مبايا مسوا بايا منزمو كسقصو سوار جد دمو سكتش تلك إذا الكرة الخاسرة إن هر رأى أتاك داو دمو بايا مسوا مسوا أتاك داو دمو نرمو وأبو شكا ذا بيأتارا وأنا داو ذا بيأتارا yasa Allah maɗaukakin sarki ce wa makanu muhtadina ba waɗanda za su shiryu ba ne domin a ranar kuma shi kenan babu batun mutum ya ce ya gane kuransa yanzu zai gyara babu batun gyara Allah ya ce wa in ma nuriyannaka
wa in ma nuriyannaka ba'dhal ladina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna marji'uhum fa aw natawaffayannaka fa ilayna marji'uhum ثم الله شهيد على ما يفعلون
ألا بأس في سركيك وإما نرينك بعض الذين إدهم إما ريم منونا بك داشا أبن مكي مصع القوري ده أو نتوفينك وكما مكرقنا يوالك فإلينا مرجعهم سودي مكومة هو قريبه ثم الله شهيد على ما يفعلون sannan kuma Allah shi ne mai shaida a kan abinda suke aikatawa. Nan Allah maɗaukakin sarki yana lallashin Annabi sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma yana hannunka mai sanda ko firgitarwa ga su kafirai abokan gaba. Allah maɗaukakin sarki yake gaya masa cewa in ma dai mu nuna maka tashin abinda muka yi musu alkawari da shi, suna gaggauto da azaba, suna gaggauto da uquba, suna cewa mata ya kulu da mata hadal wa'd in kuntum sadiqin, ko dai mu nuna musu a nan duniya ka ga wani bangare daga cikin abin da za mu yi musu na azaba kafin mu karɓi ranka, ko kuma bayan mun karɓi ranka ranar gobe kiyama Allah ya nuna maka irin abin da zai musu na uquba. Imanu yallaka ba'd alladhina idhum, wanda Allah maɗaukakin sarki ya nuna wa annabinsa tashin abinda yayi alkawari zai musu na wulakanci na azaba, Allah ya jarrabe su da fari, ya jarrabe su da yunwa har suka dinga ganin kamar wato hayaki a sama, saboda yunwa mutum da ya daga kansa sai dinga ganin kamar hayaki ne, wanda muka yi bayani a baya. Haka nan Allah ya jarrabe su da kisa, an kashe manya-manyan su tun a yakin Badar, yakin farko da aka fara yi manya-manyan su duk suka tafi, su Abu Jahl, su Uqbah ibn al-Walid, su al-Walid ibn Uqbah da sauransu da sauransu, duk a wannan lokacin ainihin aka kashe su. Allah ya nuna musu wulakanci ta hanyar a kama su daga sabbin yaƙi, a kama wasu daga cikin sai sun zo sun fanci kansu. Duk Allah ya nuna wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama wannan ta yadda hankalinsa zai kwanta ya fahimci cewa Allah yana tare da shi, kuma zai taimaka masa, kuma shi bai taimaka masa ne a cikin wannan da'awa. Haka nan Allah maɗaukakin sarki ya iya kyale su ranar gobe kiyama. Allah maɗaukakin sarki lokacin da zai musu kamu na gagaraba da mu, a lokacin ya nuna wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama ƙarshensu shi ne auna tawaffayan naka, ko kuma mu karɓi ranka ba ranar gobe kiyama. Allah maɗaukakin sarki ya nuna musu wannan shi ne jawabin fa'ilaina marji'uhum, ce wa in ma ta farko jawabin ta mahzuf ne, wa in ma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum fa zaaka aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum, shi ne jawabin. Wasu suna kaddara jawabin banda fa'ilaina marji'uhum, amma ko da yaushe in za a iya irami ba tare da takdiri ba ya akan asa takdiri ya aure ta wafe yannaka fa ilaina marji'uhum, makomar su zuwa gare mu, wato babu yadda za su kubuce mana, duk inda ta kai ta kawo ne za su dawo. Saboda haka dan adam a cikin tafiyar da yake a wannan duniya ya kamata kullum ya dinga sa wannan tunani a ran, kowace irin hanya ya kama, in ya kama hanyar kirki ƙarshe dai fa ilaina marji'uhum, in ya kama hanyar da ba ta kirki ba ƙarshe ne ba ilai na barke, duk hanyar da zaka bi zaka cike ta ne zuwa ga Allah. Saboda haka yana da kyau ka kama hanyar da zaka saban maka yardar Ubangiji ranar da ka cike zuwa gare shi. Ya ayyuhal insanu innaka kadibun ila rabbika kadhan fa munaji, to kana duk kokarin da kake yi a nan zuwa ga Ubangiji ka ne kuma zaka haƙura shi. Haka babu matsera, babu inda za a tsere. Idan mutum ya fahimci wannan ya yarda da wannan a zuci, saboda mai zai kama tafarkin da zai zo yana da dama da shi, saboda me zai kama tafarkin da zai zo yana na da na tani a lokacin da na tani ba za ta yi masa amfani ba. Allah ce summa Allahu shahidun ala ma yaf'alun, sannan kuma Allah mai shaida ne akan abin da suke aikatawa. Wato Allah zai yi shaida ranar gobe kiyama akan aikin da suka yi, ta hanyar ya shaidar da mala'iku waɗanda suke rubuta waɗannan ayyuka, a shaidar da ayyukansu abinda suka yi, littattafan ayyukan haka nan inda suka yi aikin shi ma ya nufi shaida cewa abinda suka yi a kansa mai kyau ne ko baya da kyau, gabansu su yi musu shaida. Al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi wa al'ummomin da suka gabace ta shaida, annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi kuma ya yi wa wannan al'umma shaida. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki ba zai kama kowa ba bisa ga zalunci, inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an, zai kama kowa ne bisa ga kwakwarar shaida. Shaida ba ɗaya ba, shaida ta ɓangarori daban-daban yadda ɗan adam ba zai iya kudicewa. Allah ce wani kulli ummatin rasul,
wani kulli ummatin rasul, فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
الله بدأ في تركية ولكل أمة رسول قوة الأمة. Allah maɗaukakin sarki yana aiko mata da manzo, kamar yadda yake wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wa ijtanibu at-taghut, kamar yadda Allah yake wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, kamar yadda yake wa li kulli qaumin had, kowace al'umma sai Allah maɗaukakin sarki ya aiko mata da mai wa'azi, ya aiko mata da mai karantarwa, ya karantar da ita abinda yake na tauhidi, ya karantar da ita sifofin Allah da haƙƙinsa da tsayintakarsa a cikin bauta da tsayintakarsa a cikin ayyukansa, ya karantar da ita abinda yake mai kyau na maslaha gare ta anan duniya da lahira. Babu wata al'umma da Allah maɗaukakin sarki ya kama ta haka nan ba tare da ya aika mata mai gargaɗi ba. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, wa mu kasance masu azaba ba har sai da muka aika da manzanni rusulan mubashirina wa munzirina liyalla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, haka nan manzanni suke masu bushara masu gargadi kada mutane su zama ranar gobe kiyama sai laula arsalta ilayna rasulan fanattabi ayatika min qabli an nazilla aw nakhsha wa nakhsha wa nakhza, na'am sai dabbe ya ubangiji da ka aiko mana da manzanka mu zama mun bi ayoyin da ka aiko mana da shi kafin mu zo mu samu kanmu cikin wulakanci ko mu samu kanmu cikin kunya. Sai Allah maɗaukakin sarki ya yanke wannan uzurin nasu, ya yanke wannan hujjar tasu, babu abinda za su iya gaya wa Allah gobe kiyama. Haka manzanni fa samuwarsu a cikin al'umma yanke hanzari ne ga wannan al'umma, ba ta da ta cewa yayin da Allah maɗaukakin sarki ya tunkare ta da hisabinta na cewa ya aiko mata da manzo ta ƙaryata, ko na cewa ta bi wani abu ba shi ba, na cewa ta bauta ba wani abu ba shi ba, wanda duk bai samu saƙo na annabi ba, wanda yana da hanzarin da zai, wanda bai samu saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yana da hanzari, duk wanda shiriyar wani annabi bata je masa ba a kowane zamani har a yanzu da ake magana ahlul fatra, ba wai sai wanda suka rayu kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, har a yanzu waɗanda za a same su ba su samu saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata ba, ba su same shi ba. Kuma akwai irinsu musamman irin latin america din nan, kai a cikin najeriya ba na jin za'a zafa a je a samu wani ungurumin daji a samu wasu wanda su ba su san ma akwai wani annabi ba bare su imani da shi. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wanda zai ji labari na daga bai yahudi ko ba nasari sannan bai yi imani da shi ba illa da kanan la yasma'u bihi يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار با ولد يهودي ko ba na tsari da zai ji labari da sannan kuma bai yi imani da nihu fati ya shiga wuta. Malamai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasma'u bi, kaga kenan wanda bai ji labarin sa ba shi wannan sakamakon ba zai hau kansa, wanda bai ji labarin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka nan wanda zai ji labarin sa a gurbace. Akwai waɗanda an kai musu labarin Annabi sallallahu alaihi wasallama irin yadda muke da labarin Musailama, yanzu ake kai imani da Musailama mutum kazzab, Annabi ne kan kai imani da shi, daga an faɗi Musailama za ka san wani annabin ƙarya ne. To akwai waɗanda su a haka aka kai musu labarin Annabi sallallahu alaihi wasallama, da an faɗi Annabi sallallahu alaihi wasallama za su faɗi wani mutum ne da ya zo ya yi ƙarya don kawai ya tara abin duniya, a haka suke fahimtar sa. Kuma waɗannan suna da ujiri na ragobar kiyama, Ubangiji shi ya sanya zai yi da su. Lokacin da aka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama game da ƴaƴan mushrikai wanda suke mutuwa yaya a lahira ya suke, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahu a'lamu bima kanu amilin, inda sun rayu Allah ya san me za su yi, don haka a can shi ya san me zai musu. Haka nan waɗannan ba a can shi ya san wani irin sakamako zai yi. Akwai wasu hadisai da suka zo na imtihanu ahlil fatra, wanda suke nuna za a jarraba waɗanda ba su samu saƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Allah ya rubuta wuta a ce su je su shiga, waɗanda Allah ya riga ya kaddara cewa da saƙon ya rike su za su yi biyayya, za su yi ƙauya, gadan-gadan sai su rufe fitar za su shiga. Waɗanda kuma Allah ya riga ya kaddara cewa ko da sun riski saƙon ba za su yi biyayya ba, sai su dakire, sai su cije, ya za mu shiga wuta, sai su ɗau girman kai su fito. Ubangiji ya ce to ga ni da kaina na umarce ku, kun ki ku bi ballantana a ce wani ra'ayi, saboda haka daga nan a yanke musu hanzari. Akwai hadisai da suka zo a kan wannan da cewa hadisai ne wanda akwai magana sama da mai cikin isnadin. Amma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da auladul mushrikina, ce Allah a'lam bima kanu alaihi amin, Allah shi ya san me za su yi, don haka shi ya san ya zai gida su. Haka nan ahlul fatra waɗanda ba su samu saƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata, da waɗanda suka same shi a gurɓace, su ma ka iya faɗar wannan magana dangane da su. Allah a'lam bima kanu alaihi amin. Allah ce fa idza jaa rasuluhum, idan manzansu ya zo musu, ya zo musu da shirya, kudiya bainahum bil haqqi, sai ayi hukunci tsakanin bil qisti da adalci, sai ayi hukunci a tsakanin su da adalci. Idan ya zo da shirya, wanda ya shiryu ya karbi wannan shirya, wanda kuma ya tabi ya bar wannan shirya, to a lokacin sai Allah ya hukunce tsakanin su da adalci. Wanda ya karbi shirya ya tafi aljanna da kyawun sakamako daga Ubangiji, wanda kuma ya ƙi shirya ya tafi wuta mummunan sakamako a bisa mummunan aikin. Wannan aya malamai suna cewa ita ce daidai da faɗar Allah wa ashraqatil ardu bi nuri rabbika wa ji'a bin nabiyyina wa shima amilat wa hum a'lamu bima yaf'alu wa huwa a'lamu bima yaf'alu. Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha, ranar ƙasa za ta yi haske da hasken Ubangijinta, za a zo da annabawa, za a zo da shuhada'u masu shaida, mala'iku waɗanda za su yi shaida, sai a yi hukunci tsakankaninsu da gaskiya. Kowace al'umma za a yi mata hukunci bayan an zo da manzanta ya yi bayanin cewa ya isar mata da saƙo, a nan ne za a yi mata hukunci. Waɗanda suka ga wannan annabi su tafi aljanna, waɗanda suka saba masa su huta, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarta mana ya ce a ranar gobe kiyama za a zo da mutanen kowane annabi, a zo da mutanen annabi Nuhu. Allah ya tambayi annabi Nuhu alaihi salam, shin ka isar da saƙon da na tsora maka? Ya ce ya Allah na isar. A tambayi al'ummarsa ya isar musu da saƙon? suce bai isar ba. Wannan shine gaskata fadar Allah fala nas'alanna allazina ursila ilayhi wala nas'alanna al-mursalin. Za mu tambaye su manzannin su ba waɗanda aka aiko musu da manzannin za mu tambaye su. Allah ya tambaye annabi dubu ya kiyaye. A tambaye mutanen sai suke su ba a gaya musu komai. Ka duba farko shekara dubu ka ɗan adam. Ɗan adam garin ke yi shekara dubu ba shekara hamsin amma sai suka ce wanda ita ba. Allah ya kira wa annabi dubu ya kito da abinda suka faɗa waye shaidarka. Sai ya ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam. Mu za mu zo mu masa shaida cewa ya isa wannan shine fadar Allah wa kazalika ja'alna kum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Mu za mu yi shaida ga sauran al'ummomi mu kuma manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka musu hisabi ga wannan al'umma kuma ya bata shaida al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce za a yi wa shaida ita ce za a yi wa hisabi daga farko ita za a fara yi wa hisabi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Bukhari nahnu al-akhiruna as-sabiqun yawm al-qiyama al-maqdi lahum qabl al-khalaiq mu ne na ƙarshe amma kuma mu ne a gaba gaba ranar gobe kiyama mu za a fara yi wa hukunci kafin a yi wa kowace al'umma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa al'ummarsa ita ce cikon al'umma ta 70 da Allah ya yi أنتم موفون سبعين أمتك وأنتم خيرها وأكرمها عندك كوني ذاك تكي الأمة تسبعين دب السيء الأمة من دأ الله يأدونا كتا فلن كوني ما في الخير وأنا الأمة كوني ما في كرمتي أمر الله وبايا أنقم حسابي أولي أمة أولي أمة الجنة ثورا الأمة من سنو أنا مصي حسابي كنن كرم الأمة النبي نوه عليه السلام ana musu misali kowace al'umma sai rinto to wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ta za ta yi shaida cewa a an aiko musu da musu mun karanta a cikin littafin da Allah madaukakin sarki ta aiko ma Annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta an aiko musu da Annabi kuma ya musu wa'azi shekara da shekaru yana musu wa'azi su kan gani to haka Allah madaukakin sarki wannan shi yake nufi da waqdiya bainahum bil qisti sai a yi hukunci a tsakankanin hukunci na adalci wa hum la yuzlamuna babu wanda ake zalunta ba a zaluntar mutum ta hanyar a ƙara masa abinda bai yi ba na laifi ko ta hanyar a rage masa ayyukansa na alkhairi. Allah madaukakin sarki baya wannan. Allah madaukakin sarki ya haramta zalunci a kansa kamar yadda ya zo a cikin hadisin kursi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي يا قبائل لا حرم تزالنشي أكنكم كينا يا حرم تاو كنت زالنشي كمر يند يربو تاو كنت رحمة كتب ربكم على نفسه بالرحمة كمر يند يربو تاو كنت يا وجب تاو كنت رحمة وهكا ننكما يا حرم تاو كنت زالنشي وهكا باب ولو أن دعيك زالنشا لا نقوم بالقيامة ونن شين يكي سنية أدف a nan duniya ya samu istiqama to sanin cewa akwai ranar gobe kiyama akwai ranar da za a yi hisabi akwai ranar da za a yi hisabin da babu zalunci a cikin sa wanda aka zalunta za a bi masa haƙƙinsa wanda yayi zalunci za a takankawa wanda ya zalunta wannan shine sa rayuwa ta yi inda a ce babu wannan a cikin zukata kowa da kowa baya tunanin akwai ranar gobe kiyama kowa sai zama zalimin kansa kowa zai zalunci kamar yadda wani mai hikima yake cewa az-zulmu min jami'in nufusi fa in tajid za'ifatin fa li'illati la yazlum to zalunci kamar da shi aka halicce wa kana al-insan innahu kana zaluman jahula innahu kana dan adam zaluman jahula mai yawan zalunci dan adam mai zaluntar kansa ne mai zaluntar ƴan uwansa ne to babu abinda zai hana shi zalunci sai imani imani shi ne gwargwadon yadda zai kusanci zalunci gwargwadon yadda yayi nisa da imani gwargwadon yadda zai kusanci zalunci shi yasa zamu ga babu azzalimai a yanzu irin waɗanda suka kafircewa Allah da manzon babu wanda ya kai su zalunci a duniya muna dai ga yadda duniyar take kata fata, kuma a dalilin waɗannan ne da suka kafir cewa Allah da ranar lahira, da sun yi imani da Allah da ranar lahira, akwai ranar da za su tsaya yawma yaqumun nasu da rabbil alamin, da sun yi imani da wannan ranar ba za su irin wannan zalincin ba. Ai da al'ummar musulmi babu irin matsayin da bata kai ba na ɗaukaka, matsayin da bata kai ba na girma, babu matsayin da bata kai ba na ƙarfin soja, amma ba ta yi zalunci irin haka ba a tarihin musulmi, ba su yi wannan zaluncin ba, saboda su suna da wani kota koyarwa, wani imani wanda yake karanta da su cewa zalunci buninsa ba ya da kyau, ƙarshen al'amarinsa ba ya da kyau, ƙarshen al'amarinsa mujuna ne, sai zan ba su yi zalunci ba. Amma waɗannan saboda sun kafircewa Allah, sun kafircewa ranar gobe kiyama, ba sa tunanin adalci, to wannan imani shi zai hana mutum zalunci. Fali illatin la yazlim, imma an takuna illatan shar'iyya wa imma an takuna illatan hissiyya, ko dai ya zamana saboda yana tunanin Allah wannan ya hana shi zalunci, yana ce su ki dan uwan, ko kuma a'a saboda ba zai iya zaluncin ba, ko da ya so ya yi zaluncin an fi ƙarfinsa don haka ya haƙura dole, ko kuma saboda yana jin tsoron wata hukuma ta nan duniya, akwai 'yan sanda, akwai gidan yari, akwai alƙali, wannan ya sa shi ya ji tsoro ba wai don Allah, almuhim dai ba don waɗannan abubuwan ba, da kowane ɗan adam sai ya zama alzalimi, sai ya zama alzalimi, kuma shi ɗan adam har kullum mai zaluntar kansa ne in bai zalunci wani ba, sai zalunci kansa. Shi ya sa za mu ga addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani mumini da zai yi addu'a da ita ba ce an ansa masa, ita ce da'watu zinnu, ta ƙunshi wannan meye Annabi Yunus ya yi addu'a da shi, meye addu'a da shi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, inni kuntu minaz zalimin, sai dai ikirafi da cewa shi yana da cikin azzalimai, ma'ana wanda suka fi kawo Annabi Adam lokacin da ya ci wannan bishiya da Allah ce kai ya ci, da me ya yi itirafi da kaskantar da kai da tuba zuwa ga Ubangijinsa, itirafi kuma me ya ce, rabbana qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, zalamna anfusana, sai da suka ce mun zalunci kanmu. Shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin addu'ar da ya koya mana za mu dinga wannan ikirafi, wa a'tarifu bi dhanbi, ya Ubangiji na yarda inni zalamtu nafsi, wa a'tarifu bi dhanbi, na zalunci kaina ya Ubangiji, kuma na yarda ni mai laifi ne, dan adam mai zaluntar kansa ne in bai zalunci kowa ba, ta hanyar ya hana ta abin da yake alheri ne, ya hana ta koda a ce sunna daya ka hana kanka aikatawa alhalin kana iyawa ka zalunci kanka, don haka ɗan adam ba zai taɓa rabuwa da zalunci ba. Shi ya sa ayar da muka karanta jiya, walakin da nasa an kusa ya zulumi, ta abin da muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu ladansa, abin da ko muka kuskure Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.